Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarodiya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 8 ga watan Oktoba. Yau bayan labaran duniya za a ji cewa ƙwararru sun gano wani irin wake mai juran ƙwari da kuma yanayi mai tsanani. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sana a dawo lafiya. Silabarma ya gabatar da sharhin jaridun Niger. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiyya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiyya take yi na kai farmaki kan mayakan kurdawa. A jiya Litinin, shugaba Trump ya ce dakarun Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiyya ke yi, sai dai ya gargaɗe ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. Sai dai abokan shugaba Trump ɗan jam'iyyar Republican sun nuna fushinsu kan yadda Amurkan za ta yasar da kurdawan Siriya waɗanda suka haɗa kai suka yaƙi mayakan IS tare da sojojin Amurka. A jiya Litinin, ɗaya daga cikin magoya bayan Trump a majalisar dattijai ya kira wannan mataki a matsayin rashin hangen nesa da sanin ya kamata. Haka zalika, ƴan jam'iyyar Democrat da ma'aikatar harkokin waje da ma'aikatar tsaron Amurka duk sun nuna ƙin amincewarsu ga wannan mataki na shirin kai hari da Turkiyyar take so ta yi a arewacin Siriya. ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma'aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. Majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da Trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soji da aka warewa ƙasar Ukraine. A jiya Litinin, kwamitoci uku da ƴan jam'iyyar Democrat ke jagoranta a majalisar suka buƙaci sakataren tsaron Amurka Mark Esper da muƙaddashin darakta mai kula da kasafin kuɗi da gudanarwa da harkokin kasuwanci wato Russell Bouch da su miƙa takardun nan da zuwa 15 ga watan Oktoba nan. ƴan jam'iyyar ta Democrat na binciken tursasawa da ake zargin Trump ya yi wa Ukraine na cewa ta binciki abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat wato Joe Biden da ɗansa Hunter. Wani ɓangaren binciken na so ne ya gano ko matakin da Trump ya ɗauka na riƙe tallafin kayayyakin soji da Amurka ta ba wa Ukraine na da nasaba ko akasin haka da buƙatar da ya gabatar wa ƙasar da ta binciki iyalan Biden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Iraki Barham Saleh ya allawadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma manema labarai bayan arangama da aka kwashi mako guda ana yi da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 kana ta jikkata wasu 6,000. Shugaba Saleh ya bayyana waɗanda suka kai hare-haren a matsayin ɓata gari da maƙiya ƙasa, inda a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin ya nemi da a ɗauki matakan da za su daƙile yaɗuwar lamarin. A cewar shi kasar Iraki ta shafa ma da tashin tashina da yaƙe-yaƙe da kuma hare-haren ta'addanci da ya kamata a ce an shawo kansu. A jiya Litinin dakarun kasar suka amsa laifin cewa sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima yayin wani artabu da suka yi da masu zanga-zanga a birnin Sadar da ke Bagadaza. Prime Minister Pakistan Imran Khan zai fara ziyara aiki a yau Talata a China, inda zai gana da shugaba Xi Jinping da Prime Minister Li Keqiang don tattauna dangantakar kasashen biyu da kuma yanayin tsaro dangane da matakin da India ta dauka a baya-bayan nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. A jiya Litinin ofishin Khan ya ce ziyara aiki ta kwana biyu za ta taimaka sosai wajen kara bunkasa tattalin arzikin Pakistan, duba da zuba jari da kuma karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da suka kasance makwabta. Rikici tsakanin Pakistan da India ya zafafa a watan Agusta bayan da gwamnatin India mai kishin addinin Hindu ta janye ƙwarya-ƙwaryen 'yancin gashin kan da ta bawa yankin na Kashmir mai rinjayen musulmai, ta kuma mamaye shi yankin da duk ƙasashen biyu ke ikirarin nasu ne. Masu fafutuka kan sauyin yanayi a duniya sun fara zanga-zangar makonni biyu a jiya Litinin, inda suka yi ta nuna rashin da'a domin ganin an dauki matakin da za su rage fitar da hayaki da ke dumama yanayi. A birnin London, 'yan sanda sun kama mutane 276 waɗanda suka toshe gadoji da tituna, yayin da a birnin Berlin kusan masu zanga-zangar 1,000 ne suka toshe Grossierstand, wani shataletalen ababen hawa da ke yankin da ake kira Victory Column. Zanga-zangar wacce kungiyar nan mai suna Extinction Rebellion Group mai rajin yaƙi da gushewar halittu ta janyo hankulan ɗaruruwan mutane a biranen duniya da suka hada da Austria da Australia da Faransa da Spain da kuma New Zealand.
Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a daidai lokacin da Najeriya ke bayar da muhimmanci ga bangaren noma, gidauniyar inganta fasahar noma a Afirka AATF a takaice tare da haɗin gwiwar Jami'ar Ahmadu Bello Tazaria ta yi gwajin wani irin wake mai juran yanayin wurare masu zafi da kuma juran ƙwarin da ke lalata tsiro, kuma ana shirin rabawa ga manoman Najeriya baɗi. Daga Kano ga Baraka Bashir da cikakken rahoton.
Shi dai wannan iri an ba mu ilirika masu kala uku. Daya ana kiransa PDR, daya ana kiransa SOM P10, na uku ana kiransa SOM P16.
Wannan muryan wani manomi kenan a garin Bagadawa da ke karamar hukumar Bichi, inda yake bayyana wani sabon iri da baya buƙatar feshi da yawa kuma ƙwarin wake baya masa illa a wata gona da aka gudanar da gwaji na sabon ingantaccen irin wake. Cibiyar binciken harkokin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar gidauniyar binciken harkokin gona ta Afirka wato AATF, bayan shafe shekaru 10 suna bincike dangane da ingantaccen irin wake wanda baya buƙatar feshi da dama, kuma ƙwarin nan da ke addaban manoma wake baya yi masa illa wato ƙwarin maruka sun kammala bincike. Wannan bincike dai an fara shi ne tun shekara ta 2009 a wani yunkurin tabbatar da abinci ya wadata a ƙasa baki ɗaya, wanda hakan ce ma ta baiwa cibiyar binciken harkokin noma ta IAR damar gudanar da wannan bincike. Tuni dai suka kammala ake sa ran wannan iri zai wadata a kasuwa a watan Disamba mai zuwa. Da yake jawabi Farfesa Isiyaku, wanda Dr. Muhammad Lawan ya wakilce shi kuma jagora a wajen gudanar da wannan iri, ya ce sakamakon gwajin da suka gani a gonar Bagadawa abin ayaba ne. Akan haka ne Farfesa Ibrahim Umar Abubakar na cibiyar ta AR ya ce
mu nuna musu sabon iri da muke niyan bawa manoma muka kirkiro amma bata kai ga hannun manoma ba to yana daya daga cikin matakai da ya kamata mu dauka kafin ita komiti na kasa wadda take da hakkin release na wayannan iri su ta kai ga hannun manoma kira wannan taron ne su gani zahiri tsakanin iri da take jurewa wannan kwaro da kuma iri da ba ta jurewa wannan kwaro ga
manoma sun yaba ga yadda suka ga wannan sabon iri
baya irrikan da muke shukawa kamar akwai wanda na shuka wanda na hada su da wannan shi kuma 150/27 amma nakan yi masa feshi 4-5 su sai aka ce mu in yi feshi sau biyu kawai domin ga me zai biyo baya
to wallahi wannan iri ne dai Allah ya sani ya burge ni wanda aka ga wa'annan matsalolin da kwari ya taba tunda Allah ya sa za su ba mu magungunan da za a rinka kashe su wannan irin yayi dan wannan din da muka zo kan shi ma mu muka zaba gaskiya ya mana saboda mun ebi kwayar waken
daga ƙarshe shi ma wani jami'i a gidauniyar binciken harkokin noma ta Afirka wato AATF Dr. Isufu Kullo ya ce wannan bincike na cikin kuduri na tabbatar da abinci ya wadata a nahiyar Afirka baki daya tare da shan alwashin tabbatar da haka Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria
Tuwa gaida Baraka da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu leka Sudan. Gaishe ka zaka ko je Najeriya wata ran yanzu kuma bari mu koma gefe guda babu makeri ke gabatar mana da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba ne da hirar da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota Dr. Baffa Babbadan Agundi akan ayyuka da hukumarsa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A makon da ya gabata Dr. Baffa Babbadan Agundi ya faro mana bayani ne akan matakan da hukumarsa take dauka domin kyautata rayuwar ma'aikatarsa domin hana su fadawa tarkon karban na goro. Yana mai cewa
yanzu bisa tabbatarwa da muke sani da shi al'umma sun ga canjin kwarai da gaske ba kamar da ba mun yi maganin karɓar rashawa da hanci a gurin ci yanzu yadda kafin ka da ba a ce dari bisa dari ba amma dai kusan muka ce kashi 75 ko 80 gaskiya ban yi faɗa abin da yake ba haka ba an samu ci gaba kwarai da gaske a wajen aikin su kuma gaskiya suna kokari a yanzu ni kaina ina yi da su a kullum domin komai ya komai rana kullum ya fito da rigayen su su tsaya wajen aiki su yi abin yana ba wa mutane su a kwarai da gaske kuma a cikin wannan matafi ne ke kokari da samu a nisa da rigayen nan da sauran kayan aiki da yanzu haka suna kan hanyar kawuwa kamar fitilu da na bada hannu cikin dare da reflector jacket suna da biza a amma dai cikin ɗanyen dangane lokaci saboda ruwa muka yi kafin tun kafin ma a samu izini siyan waɗannan kaya muka yi lalubo su muka sa aka kawo kuma muka sanar da girma girma muna sanar da shi ba da izinin a cikin kuma har aka bayar da kuɗin siyan waɗannan kaya yanzu wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin abin da cikin gaggawa ne girma girma muka sanar da shi. Amince mana aka yi wannan tsari.
To sai dai kuma wani abin da wani sa'ilin ana kokarin kashe rashawa da cin hanci to amma sai kuma idan ka duba rayuwar ma'aikata abin da ake basu ba isan su yake yi ba ko kuma a'a abin da ya kamata a basu bai cika zuwa akan lokaci ba shin akwai matakai da suke kuke dauka na gadin ba ma'aikata ba shiga cikin wannan hali ba don saboda kada su yi su fada irin halin nan na cin hanci da rashawa
mun ɗauki matakai kusan kashi uku na farko dai albashi a jihar Kano gaskiya duk ma'aikacin da yake jihar Kano zai biya masa albashi ba matsala ba ne ana biyan sa kuma a kan lokaci kuma ba a taɓa fashin biyan albashi ko da na wata ɗaya ba saɓanin na hukumomi da suke da albashin shekara ma wasu wata bakwai takwas shida biyar ga su nan dai alhamdulillah Allah ya taimake ni da girma girma bai taɓa samun kansa da shi da ma'aikatansa a cikin irin wannan tsari ba na ɗauki ne. Na biyu na fito da tsarin kamo musu babura wanda ba a ba su cikin farashi mai sauki da za su dinga biya. A yanda ake yi yawanci baburan nan inda na biyu ana biya a cikin gurare daban-daban kamar malamin makaranta a cikin wata goma sha takwas suke biya. Domin tsarin da muke musu za su biya kusan cikin shekara hudu ba wanda za a dinga yankan mar kuɗi ya wuce dubu biyar. Wasu kuma na ga suna biya har 2015-2018 ya danganta da irin tsarin da ake da wanda ya kawo irin wannan babura ta amma ni yanzu abin da muka yi cewa da waɗanda za su kawo cewa wanda ya dubu kawo sai dai ba zai karɓa abin da ya wuce naira 2,500 ba domin kar a takura wa mutane kuma su samu abin zuwa wurin aiki don wata ran mutum zai iya tashi bai da kuɗin abin hawa da zai je wurin aikin sa amma idan yana da ƙwanan sa ko ya sa min sa zai iya zuwa ya je ya dawo ba tare da damuwa ba. Na biyu yanzu dukkan aiki da ake sa su wanda ya saba da lokacin ƙa'idar aikin shi mun saka allowance abin da ake cewa allowance na zuwa wannan aiki ko aka doke shi yan tare wanda baya daga cikin lokutan aikin shi ana ba da kuɗin mota waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka tsare kuma yanzu ga shi gwamnati ta bayar da kuɗin albashi na naira 30,000 miliyan ne da yanda za a samu ƙarin ta duk da haka dai ba wai abin da ya isa ba ne amma in Allah ya yarda ina ganin za a sami damar gyara abubuwa cikin yardar Allah.
To ya alakar karota da sauran hukumomi da suke kula da sufuri da hanya kamar road safety da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da bangaren sufuri da sauransu ya hudan karota yake da waɗannan hukumomin?
Wato gaskiya ba don jami'an yan tsaro ba aikin nan da ba za mu iya shi ba domin mutane sun tsangarce da yawa amma ana da ikon sa ana ba mu wannan matsayi abinda na fara yi shi ne ziyara ga ma'aikatan hukumar tsaro daban-daban na mimiti na kansu da haɗin kansu da muka tabbatar musu da za mu yi aiki ta fada da kafara kawar da su kuma zuwa yanzu gaskiya duk abin da muke yi kira da kwamishinan ɗan sanda ko darakta na SSS ko hatta kwamandan na sojoji wato ya ba mu layazin ofisa wanda a irin aikin da ake zaka ga an haɗu da wasu ma'aikata ce su ma'aikacin sojoji ne a samu wata matsala tare da su kuma yawanci sai suke ga ba sojoji ne na gaskiya ba ƙarya suke mun kakkama irin wannan kuma shugaban hukumar sojoji tankace ne wannan ya kuma mana da mota guda ta sojoji su yesu kama mutum a biyu a ga ƙarya yake kuma a kai shi gurin ɗan sanda kai shi kotu saboda haka gaskiya mun samu haɗin kan jami'an tsaro ba abin da za mu ce musu sai dai zai biya tare da neman daɗin haɗin kan don aiki ya tafi cikin yanda ya kamata.
To anan ne kuma zamu jitsa aya har sai mako mai zuwa. A madadin bakon namu Dr. Baffa Babbada Agundi, shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Agaida baba yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire. Wacce tarwaito cewa Bankin Duniya ya dauki alƙawarin kashe miliyan 267 na dalar Amurka domin ayyukan kungiyar kasashen jisan Sahel. Jaridar ta ce za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin ayyukan ci gaban da aka tsara a ƙarƙashin wasu tsarin project ɗin da kasashen yankin suka tsara da nufin inganta rayuwar al'umma, kamar yadda aka bayyana a yayin taron shugabannin jisan na baya-bayan nan da ya gudana a Nouakchott. Jaridar AIR-info na cewa ‘yan sanda a mafitar garin Tawa kan hanyar Agadez sun kama sinkin tabar wiwi a hannun wani soja bayan da suka gudanar da binciken kokof a wata motar jigila. Jaridar ta ce sojan wanda ke dauke da bindiga samfarin AK-47 ko kuma AK-47 haɗe da harsasai kimanin 30 yana ɗaya daga cikin askarawar rundunar durku da ke kan iyakar Nijar da Libya, sannan yana kan hanyarsa ne ta komawa aiki bayan kammala hutun makonni biyu. Wannan na faruwa ne makonni biyu bayan da aka gano wani ɗan sandan barikin madawa da ke safarar makamai. Jaridar Le Vanaman ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar na ci gaba da rusa majalisun karkarar kasar saboda zargin magadan gari da mashawarta da laifin wawure dukiyar jama'a. Mataki na baya-bayan nan shine wanda majalisar ministoci ta dauka a ƙarshen makon jiya don rusa majalisar karkarar Filinge da kurfai ta tsakiya da gidan Sori, yayin da aka tsige magajin garin gidan Rumji bayan da wani binciken manyan sufetoci ya gano rashin gaskiya a dangane da yadda ake tafiyar da harkoki a waɗannan majalisu. Mu rufe da jaridar Le Nouveau Republicain, wacce ta mai da hankali akan rikicin shugabancin da ya barke a jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa, wacce a ƙarshen watan jiya ministan cikin gida ya sanar da ɓangarorinta cewa ba wanda ya cika ƙa'ida a taron kongren da suka gudanar a Yamai da Doso. Jaridar na cewa za ta yiwu dama ce aka baiwa shugabannin jam'iyyar domin su yi karatun tanitsu don watakila su duba hanyoyin zama akan teburin sulhu da nufin dinke barakar da ke barazanar durƙusar da jam'iyyar ta Model Lumana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman. So yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum jirori biyu a muryar Amurka. Sunana Dambo Barau Fatas daga sabuwar kasuwa garin Fatas. A yau na so na miƙa saƙona ne ga bodin jinjina Ali Girma gwamnan mu Alhaji Maimala Buni da Alhaji Idi Barde Gubana a bisa yunƙuri da suka yi na ƙoƙarin ganin sun farfaɗo mana da masana'antunmu na wannan jiha baki ɗaya. A nan Fatas kun muna da masana'antar yin kwano zinc, akwai kuma masana'anta ta fulawa ne a Runguru, akwai masana'anta ta mangyaɗa, sannan a Damaturu muna da masana'anta ta tabarma da sauran. So duk ne girma gwamna ya je ya gani da idansa, kuma an fitar kuɗaɗe da za a siyo kayan gyara da shi na wannan masana'antu. Gyara yayin nisa dan mu mun gani kuma abin alfahari ne, ana ta ƙoƙarin gyara da kuma wannan masana'antu. Shi ne muke ƙara jaddadawa da kira ga matasanmu da cewa albishirinku yanzu matasa sai ku karkare takardunku, ayyuka dukan ga su nan za a fara samu insha Allahu. Sannan kwangiloli da muka ga sun fara shiga hannun ƙananan mutane wannan abin alfahari ne, abin godiya ne. Da fatan za a tafi haka da samun don Allah da Annabi yi aiki ingantacce, yi aiki mai kyau a wayannan kwangiloli nasu don a samu na baya masu da su amfana. Allah ya saka da aljeri, mun gode mai girma gwamna da mataimakin talabi da ta gida. Suna na Gambo Barau Fatattu daga sauran kasuwa garin Fatattu.
Assalamu alaikum da ku suna na Abubu Shani na garin Garbacce da kuma hukumar ta bandiya ta raba tarayyar Najeriya don wanda yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nuna ɓacin ransa a kan waɗansu ƙananan zuwa ciki a kan dukiyar Najeriya kuma mutane al'umma miliyan 150 suna cikin hali da kanin ƙwarya. Hakika ya kamata shugaban ƙasa ya nuna musu ba sani ba sabo domin dukiyar ƙasa ta karaci domin talakawan ƙasar Mauritania ta fata wani shugaban ƙasa ya ɗauki mataki a kan su ne dai. Kuma a kwakwai mai dukiya a yalmar kasa aiki na zai mai magana Aminu mai shayi da yin garbace ne kuma kuma ta bandiya ta rabu tare Najeriya biyar mutu shan zuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Aidu Rabura Kampala malamin Bayero jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so mai kira ga mai girma shugaban kasa wannan sai iyakokinmu na Najeriya da wasu kasashe. Ya kamata ka ƙara garkama kwaɗo a cike su domin wannan mataki da ka ɗauka al'umma makiya Najeriya ne suke zagin ka saboda karfe kan iyakokin Najeriya. Duka zahar duniya ba ƙasar da suke buɗe bodanta ta ce a ɗebi kowane irin hulma ya fita da ni ko a ɗebi kowane irin hulma ya hulma da ni ƙasarta. Kuma wannan mataki da ka ɗauka al'ummar Najeriya na noma suna farin ciki domin kayan gonarsu da suke nomawa ya yi daraja. Sannan shigo da makamai da taramon da waɗannan maƙotan ƙasarmu suka bari ake shigowa da ni domin za a samu kuɗin shiga na ƙasa. Domin Allah yarda wannan zuwa gaba zai zama mataki ga sauran ƙasashen Afirka waɗanda ƙasashen suka zama dole. Irin ƙasa ta Najeriya ake yi biyu da kowane irin duniya zuwa jirgi mana mai magana Alhaji Aidu mai zuwa Kampala malam Madero jihar Jigawa na gode mu ya Amurka.
To a gaishe ka kai ma yanzu kuma ga Zahara ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya aikawa da Turkiya wasu sakonni biyu masu karo da juna dangane da shirin da kasar ta Turkiya take yi na kai farmaki kan mayakan Kurdawa. A jiya Litinin shugaba Trump ya ce dakarun Amurka za su ja gefe domin shirin kai farmaki da Turkiya ke yi, sai dai ya gargade ta cikin kakkausan harshe da cewa idan har ta wuce makaɗi da rawa wajen kai hare-haren zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikinta. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun aika da takardun sammaci ga ofisoshin ma’aikatar tsaron Amurka da na kasafin kuɗi da ke fadar White House a ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da majalisar ta sa a gaba. Majalisar dai ta nemi ofisoshin da su miƙa mata takardun da suka shafi shawarar da Trump ya yi na riƙe tallafin kayayyakin soji da aka ware wa ƙasar Ukraine. Shugaban Iraki Barham Saleh ya yi allawadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma manema labarai bayan arangama da aka kwashe mako ana yi da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 kana ta jikkata wasu 6,000. Shugaba Saleh ya ayyana waɗanda suka kai hare-haren a matsayin ɓata gari da maƙiyin ƙasa.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Zahar Aminu fage ta karanto wannan labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith. Ni Ibrahim Kalamu sai raba da muku fatan alheri. Sai an jima.